أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يولي تنم شابكوي جوات رمضان hijiran ma'aikin Allah alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 18 ga watan April, haihuwa Annabi Isa alayhi salam shekara 2022. Mun dawo za mu ci gaba da karatun Al-Qur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akram kalla bismillah.
Na'am. وما جعل أبوالكم ذلك الزاهر منهم أمهاتكم وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
والحمد لله إذا ما أمنت أبا من شكت في سورة الأحزاب an mun karanta aya uku daga ciki inda Allah subhanahu wataala yake gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Ya rasulullah, ka dogara ga Allah, lallai ya isa Allah ya zama shine abun madogara gare ka. Bayan Allah subhanahu wataala ya gama shimfiɗan wannan aya, sai kuma Allah ya bujiro mana da wani abu wanda hikima Al-Qur'ani sai ya zama cewa kusan hikima abun ta auku ne a irin wannan ranar ta 17 ga watan Ramadan. Shine abun da ya auku na yakin Badar. Daman jiya na ce mun fara santomin magana wanda wannan rana ta yau rana ce mai matuƙar muhimmanci ga dukkan musulmin duniya, kuma rana ce wacce ya kamata a taya juna murna, a yi bukukuwa, a yi idi a kan wannan rana. Ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gayyato rundunar shi ta sama da ƙasa suka zo suka rufa wa Annabi Muhammadu baya aka yi yaƙin Badar. Wanda shi wannan yaƙin Badar dalilin yin shi kamar yadda na so faɗa jiya, bayan kafiran Makka sun shirya makirci ga Annabi alayhi salatu wassalam cewa lallai lallai sai sun shafe wannan kira na shi a gaban Makka da faɗin duniya. Wa yam kurbika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhruju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Bayan Quraysh sun zauna a wani gida da ake ce mashi Darun Najwa, wani gida ne inda ake zama a tattauna mitin na manyan mutane. Ka'idar gidan ba mai shiga gidan sai wanda ya kammala shekara 40. Dan duk abin da za a tattauna ana so a tattauna shi da masu hankali, masu zurfin tunani. Da haka Abu Jahl ya gayyato mitin cewa to su fa sun shiga komomuwa. Gaya suna ta fada da musulunci. Kuma gashi musulunci ya samu magoya baya a Yathrib. Kuma gashi manzo Allah yana ta tura mutanen shi suna tafiya. Kada fa mutanen shi su tafi Yathrib. Su je a koyo musu training na yaki, su debo rundunar yaki, su zo su ci garin Makka. Da haka ya kamata a kashe maciji a saraka. To shikenan suka zauna mitin ya za a yi. Wani daga cikin su yake so ai abin da ya kamata a yi. Mu gina wani daki. Mu sanya Annabi Muhammadu a ciki. Ya zama dakin ba kofa. Kuma in muka yi haka kaga yunwa za ta kashe shi. Abinka da ƴan jahiliya aka yi mai tabi. Sai Abu Jahl yake wannan shawara banza ce. Yana da ƴan kuwa. Nan tsare shi muka yi a wani kuri masu karin abin da rai suna kai mai abinci. Idan muka rage suna iya zuwa su rushe gidan, su rushe ɗakin, ya zama cewa ba mu ci nasara ba. Sai wani ya ƙara cewa to a abin da ya kamata mu samu raƙuni, ma'aukacin raƙuni, mu ɗaure mai ƙawawa da hannu, mu ɗaure shi cikin raƙunin, mu kore raƙunin dashi. Shi ma aka yi mai tafi a Abuja ne cewa wannan ba shawara ba ce. Yana iya zuwa can kun san shi da daɗin baki da iya magana. Ya je can ya motsi daɗin baki kuma ya kira su zuwa ga Ubangijin shi su ji ya ƙarfi ya zo ya yaƙe mu. Ai aka yi shawara. Ana cikin wannan sai tsohon Najdi ya sallama shedan kenan. Ya zo zai zo na aka ce to kai daga ina wai ce a naji abin da kuke tattauna ne shi yasa na zo in ba ku shawara. Amma ni ba zan faɗi shawara ta ba sai kun gama ba da shawarar. Sai Abu Jahl ya ce shi abin da yake gani muna da ƙabilu da yawa, muna da gidaje da yawa, to kowane gida su ba da wakilcin mutum ɗaya, kowace ƙabila su ba da ƙabila mutum ɗaya, kuma su ba da matashi wanda hankali bai game mai jiki ba. Su tafi a daren nan na yau su je su jira gidan Muhammadu yana bacci. Kowa daga cikin su ya tabbata he ya sa rashin takobi tsaron mutuwa. Ta kaga dai bai yiwo yawan kabilin nan shi mai aka bai mutu ba. Idan safiya ta yi ƴan uwan shi sun taso ku ce to ai da man diya ba ku mi ɗari ke ce ko ni zan biya a huta. Sai shi dan ya tashi da ba ka faɗa shi ce ka kawo shawara wannan ita ce shawara. Shikenan ka zartar da wannan hukuncin. Kuma za Allah sallallahu alaihi wasallama karshe dai Allah ya sanar da shi ya hijira. Da ma'aikin Allah ya hijira daman sahabban shi sun yi gaba kuma ya bar wasu a baya. Annabi alaihi salatu wassalam a taƙaice dai ya tafi Madina. Da manzo Allah ya isa Madina ranar 12 ga watan Rabiul Awwal. Bayan ya isa Madina ya je ya kafa sansani na masu imani. Duk inda wani mai imani yake a duniya da ya ji kunci ya mai yawa sai nuho Madina. To shikenan bayan shekara ɗaya cikin ta biyu manzo Allah sai ya ji labari wanda kamar yadda na faɗa jiya duk wanda ya zo zai hijira. To su kuma Quraisha za su umarci ƴan iskan garin su hana shi ɗaukar koda tsinken tsuntsiya. Sai a ce ai a nan garin ka same su ka bar su. In matar shi ɗan garin ce a hana ta tafi, a hana ‘ya’yan shi su tafi yadda ya kai shi kaɗai. Amma wannan bai sa sahabbai sun fasa ba. Shikenan, to a shekara ta biyu sai manzo Allah alaihi salam ya ji labarin Qurayshawa sun haɗa wani kasuwanci mai ƙarfi da kuɗaɗe masu nauyi za su tafi Sham kasuwanci. Kuma in ka taho daga Makka sai ka zo wata mahaɗa. Daga nan ne wanda zai je Sham zai kama hanya, wanda zai je Madina zai kama hanya. Da haka wanda zai je Madina zai yi arewa, wanda zai je Sham zai yi kudu. manzo Allah da yaji wannan labarin yace to alhamdulillah sai ya samu su sahabbai ya ba su hakuri guda daya da guzuri yace musu ku yi mazama hadan nan idan kun ji labarin Quraisha sun wuce to ku koye ku ta sauraron zuwan su har sai sun dawo da kun ji sun kusa dawowa ku aiko min mutum zan ta da mayaka aje a kamo su wannan dukiyoyin nasu a dawo da sunan Madina duk wani wanda daga cikin su ya musguna mu musulmi mu kwace dukiyar shi haka nan sauran dukiyar kuma mu raba mu talaka musulmi mu ma mu samu wadata ai muna bukatar wadata to shikenan sahabbai wanda aka tura me yakan su tsaya anan inda aka ce su tsaya iska dan gajin kiri iska matsa gaba kamar da yanzu mutum an ce zai kawo daga zawai an ce kai ka tsaya jabiri da kai mutum ya wuce kamar bakin dutse ko marabban makka shi shikenan wayannan sahabbai da suka je suka samu wani tsauni suka kawo addar hakunin su su kuma Abu Sufyan ya taho yayo nisa da dukiya ayyuka kasuwanci mai yawa sai yana tambaya saboda ya debo kudi yana tambaya mutane ya labarin hanya duk wanda ya gama da su ya labarin hanya sai wasu mutane suka ce mai mun ga wani kashin raƙumi a hanya ba mu yadda da shi ba saboda mun tona kashin raƙumin mun ga ƙwayoyin dabino yana nuna wannan raƙumin da ina mutanen Madina ne su ne saboda wadatar dabino suke ba raƙuman su dabino sai ce to akwai matsala kada fa a ce manzo Allah ne da mutanen su za su zo su mamaye mu sai wannan tunanin ya zo mai saboda iya tafiya kenan sai ya dan koma baya sai ya zayar da zango sai ya tado wani mutum sai ya ce mai je ka binciko mana maganar nan gaskiya ce da haka wannan mutumin da ya tado ya sai ya haye shi yana zuwa ma sai ya hangi sabon manzo Allah akan wannan tsaunin da raƙumin sa a kwance sai ya koma ya ce to lallai mutanen nan kai ne kuma na tattauna da su ma suna tambaye ka kusa isowa daga nan kawai Abu Sufyan sai ya tada wani mutum kuma ya bashi wani ingirman doki yace wannan tafiyar da ta rage daga nan zuwa Makka kaman ka ce ta sati guda ina son ka yi ta a kwana ɗaya da wuni nawa zan biya ka kai maza maza ka gaya mu mutanen Makka ko ga manzo Allah ne ya fito zai kwace musu dukiya in suna zan dukiyar su ta wasu ta su kwace dukiyar su ni ban iya kwace dukiyar su wannan mutumi ya tafi wannan tsawon tafiyar kaman ka ce sati guda kawai ya yanke ta a cikin kwana ɗaya da wuni kawai ya je garin Makka yana ya lal Quraish ya lal Quraish ya lal Quraish aka fito Abu Sufyan ya aiko ni kun ji halin da ake ciki Abu Jahl ya ce ba ya fita yaki kawai na ga ya muku a wancan kuɗi a fita kawai yaki a je a mutsake shi duk wanda ke da mayaki ya fito da shi to shi kuma da Abu Sufyan yana tare da kaya sai ya gama da wani maduku sai ce ina za ka na ga hankalinka ta shi ce ka ji halin da nake ciki ya ce to zan bi maka wata hanya ta rafi za mu kewaye mu wani kogi in mun zagaya kankace mai kan kwana uku za ka a Makka nawa za ka biya ni ya ce kaza can Qurayshawa suna shirin yaƙi su fito nan kuma Abu Sufyan ya samu wata hanya ya zagaya da Qurayshawa sun yi zango ɗaya kawai suka haɗu da Abu Sufyan ya ce ai na kewaye da haka mu koma gida Abu Sufyan ya ce ina ya ce ai sai mun je mun nuna mai mu jarumai ne bai san mu bane ashe shi zai nuna muku shi jarumi ne kenan wani suka ce a koma Abuja ne kafi ya ce sai an tafi ashe ajali ke kiran shi kananan yara za su kashe shi shi kenan a gurguje suka taho suka zo filin Badar shi ko manzo Allah alaihi salam da sahabban nan suka ji labarin cewa lallai lallai Abu Sufyan ya fito wata hanya shi kuma manzo Allah ya fito ya ce to shikenan mu koma gida manzo Allah na nan kawai sai ga wani mutum ya zo ce daga ina yace ai daga Makka sai ce ai mutanen Makka nan sun dauro gangami sun luho Badar sun ji labarin za a kwace musu kaya za su zo su anshi abin su a filin Badar. Kuma naji suna cewa idan ma suka zo Badar abokin fadan su bai hadu da su ba to za su iske shi har gida. Manzo Allah ya ce masa sahabbai to ba magana ba. Tafiya gida. Yanzu abin da ke gaban mu maganar shirin yayi. Manzo Allah ya fito da sahabbai 313 bayan shirin yaki ba. Ba wani ijabi na yaki. Ce to me abin yi? Yace to mutanen muhajiruna za ku bi ni mu tafi yakin nan Allah ba ya kaddara shi. Suka ce ya Rasulullah za mu bi ka samina wa fa'a. Ya he manzo Allah ya waiga ce za ku bi ni a tafi yaki. Sai mutanen Madina suka ce ya Rasulullah to da mu kake kenan. Yace ai ya Rasulullah mu ba za mu ce maka samina wa fa'a ba. Sa'ad bin Mu'adh da wani shugaba suka ce mu ma samina wa fa'a a tafi kawai. Mutum 313 babu shirin yaki. An ce duka takubansu ba su kai 20 ba. Raƙumansu guda kaɗan ne. Dawakansu guda kaɗan ne. Kai wani sahabin ma sai dai a hanya in ya ga wani iska ya ɗan yi kama da zai yi daɗin bugu kawai ya sara ya sanda ya tafi. Aka zo filin Badar. Sai zo manzon Allah tunda shi ke kusa ya riga zuwa filin Badar. Suna nan zaune, kawai sai manzo Allah ya ji kuwar yaƙi, kuwar rundunonin yaƙi. Manzo Allah ya ce ga su nan zuwa. Lokacin da suka zo, manzo Allah alaihi salatu wassalam ya tasa wani kogi na Badar haka, wani ɗan kogi ruwa ne ya tasa shi gaban shi. Sai wani sahabi ya ce ya Rasulullah mutanen nan sun taho suna da yawa. Da nan da ka tsaya, Allah ne ya ce ka tsaya ko ko sha dabarar yaƙi ce, sai dabarar yaƙi ce. Yace mu hikimar mu duk wanda ya zo ruwan nan zai rage mai karfin yaki mu kuma ya musaru sai ce Allah wannan ba dabara ba ce suna iya zuwa su mamaye su kore su mamaye ruwan ba mu da ruwan sha mu mai da ruwan gaban mu ko yaki ake za mu iya koma baya mu sha ruwa mu koma a fafata manzo Allah ce kuma haka ne fa manzo Allah ya kara maka to su kuma suna ganin annabi ya matsa sai suka kara hamaza suka ce ya ma shirya kenan ana cikin wannan yamma ta yi manzo Allah ya yi wa'azi ya yi wa'azi bayan manzo Allah ya yi dogon wa'azi da zaburar da sahabbai ya koma rumfar shi yana cikin rumfar nan haka manzon Allah ya kwana a tsaye kira ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum Allah wa'innan mutanen da suka fito dan su yaƙe ka su yaƙe addinin ka su yaƙe bawanka Allah ka ga yawan mutanen da suka fito su kare ka su kare addininka su kare annabinka ka san su duka mutum 313 ne Allah idan ka bari aka halakar da mutum 313 nan ba wanda aka kara bauta maka a bayan ka ba Allah taimakon ka Allah wani lokaci in manzo Allah yayi a zaune ya mike sai ya fashe da kuka in ya daga hannu sai mayafin shi ya faɗi sai na abukar ya dawo mai ya share mai hawaye ce ya Rasulullah wallahi ubangijinka ba zai kunya ka ba to a cikin wannan dawa dan Allah ya nutsar da zukatan masu imani sai Allah ya saukar da ruwan sama da aka yi ruwan sama sanyi ya kama jikin sahabbai har ma sahabi ga takobin shi a mai gaba shi ya dauke shi saboda natsuwa da gari ya waye manzo Allah ya ta da wakili shi aje a tambayo su me ya kawo su Abuja ya ce ko gaya mai ya san abin da ya kawo mu manzo Allah ya ce ajal na sani ko a takaice dai manzo Allah ya fito da safiya ya shirya wa sahabbai tsaho ya ce ku tsaya ku dage duk wanda ya mutu daga cikin ina mai tabbacin daga nan aljanna zai tafi duk wanda kuka kashe daga cikin su daga nan wuta za a kai shi ku dage ku dage anan ne ma wani sahabi ya wata hikima manzo Allah yana gegiya ga sahu da bulala shi wannan sahabin sai danyo baya sai manzo Allah ya zungure da kan bulala kawai sai ya dace gun ya ce kula kai mu rauni da bi kai mu rauni sai to kai hakuri sai ni bazan yi hakuri ba ba za ka yi hakuri ba to me za ka yi ce gaskiya ka bani gora ka bani karama ana hawa fagen yaki annabi alaihi salatu wassalam ye mamaki yace to gashi ba ma sahabbai kuma sai hankali ya dawo ga wani annabi ya zungure ya ce ya rama cikin sahabbai hankali ya tashi da ya bani sai ce to ai ya rasulullahi ai ni ban da riga kai ko da mayaki ka daga manzo Allah na dagawa kawai sai saki bulala yaje sunbanci kuɗin manzo Allah ya sunbanta annabi ce me yasa ka tada mana hankali sai ya rasulullahi nan gurin mutuwa ne ni kuma abin da nake so ya zama ƙarshen jikin da zan taba a duniya shine cikin ka shi kenan manzo Allah ya murmushi aka zo za fafa ta yaki to ganin wannan shedan ko wannan jadin can da yazo ya bada shawara sai yazo kawai sai ya masa rufa'idi sai yazo da rundunar mutum dubu rundunar biyar yace Abu Jahl Utba Shayba kun ganan ne kuka gani kawai suka ga dawa kai na haniniya da kaddidar makamai yace ku tsaya ku dage in ma zai ci ku da nasara zan kara muku dubu in naga zai ci ku zan kara dubu in naga zai ci ku zan kara dubu in sai da ya fadi dubu biyar ai yana yin wannan kawai Allah subhanahu wataala da yake kishin annabi yake sai ce Jibrilu gashi dan da yazo da rundunar mutum dubu kai ma dauko mala'iku dubu ku tafi Mika'ilu kai ma dauko mala'iku dubu ku tafi Isra'ilu kai ma dau dubu Azra'ilu kai ma dau dubu mala'ikan gidan wuta maliku kai ma dauko mala'iku da guda dubu ku tafi to wannan na karshen yan daukar gawa su kai jahannama ne kamar daga nan ana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a fara yaki ko sai manzo Allah ya ga mala'iku suna sauka kamar da yanda sojoji ke saukan leman nan daga shirki suna tattara to shi ma shedan sai ya ga a to yaki ya canza sai ya ce masa Abu Jahl inni ara ma la ta'una inni aqafu Allah wallahu shadidul iqab to wallahi ni na ga abin da bo gani ba ni din nan ma yanzu koran Allah ne kuma Allah ne tsananin ukuba ne kawai sai ya kwashe farfa idan shi to kai ya zaka tafi ya ce a aiki yayi kai da ku dai ku dai shi kenan manzo Allah alaihi salatu wassalam Abu Jahl ya fito ya maganganin shi marasa kunya suke maganganun su manzo Allah sai ya ce to suka ce a turo wakilai manzo Allah ya turo wasu mutanen Madina guda uku yana tura su Abu Jahl ai mu ba san ku ba fadan mu ne na cikin gida ku ce ya turo wa'inda muka sani yana da sai manzo Allah ya ce ina Ali da Abi Talib ina Hamza ya kira kuma wani sahabi wanda sunan shi ya kwanta mu ce ku je su ma can Utba ya fito Shayba ya fito wani maka kunyan ya fito suka zo aka fafata nan take sai na Hamza ya kashe nashi sai na Ali ya kashe nashi wancan sahabin sai suka yi ragab da sahabin da kafirin sai na Ali je kara su kashe kafirin suka dauko wannan sahabin suka dawo da shi an ce wannan sahabin shine farkon shahidi a musulunci inda ya fi shahidul mu'tarat to a takaice dai tunda ba mun zamu zauna kan tarihin bane ga karatu gaban mu a takaice yaki ya ran shafi sahabi in ya daga takobi zai zama kan kafiri to sai ga kan yawa in zai kai dauki sai ga kawai wanda zai kai ma daukin ya faɗi ashe mala'iku ne ke bin su suna kakkashewa kuma duk wanda mala'ikun nan suka kakkashe daga nan kawai jahannama ne tare da haka zuwa yanzu ƴan uwansu suke jira a can to shikenan a takaice Allah ya ba manzo Allah nasara a irin wannan ranar sai da aka kashe wane misali kace honorable excellency an gane mai martaba mai anguwa wai irin waɗannan manyan gari da aka kashe 70 kuma irin su sai da aka ji 70 aka kamo aka aure da kuma aka gama yakin Allah subhanahu wataala sai ya aiko da safan da bai taba aikowa da shi ba sai ya ce ma Jibril ka je gun masoyina da godiya da jinjina da shahadatu takrim ta girmamawa ta musamman zuwa ga wanda suka yakin Badar kuma sakon ma ka ce ba za a faɗi ba an tara suka faɗi ma annabi da dimi ya gaya mu sahabbai Allah ya kara musu yadda Jibril ya zo shi Allah ya ce ka tara sahabban ka ya tara sahabbai dukka ce to Allah ya aiko ya ce ya gode muku Allah ya yi muku jinjina Allah ya yarda da ku Allah ya yabe muku kuma da gaiwa an ba ku lasisi wannan lazizin dubban nan da za ku je ku aikata a duniya ku je ku aikata din kun mutu ku ci aljanna wannan sune sahabban manzon Allah Allah ya ce musu imanu ma shi ito ku je duk abin da za ku aikata wannan a gurguje saboda rana ce ta mu dabada wannan shine yakin Badar wanda Allah ya ba manzon Allah nasara a cikin shi to mu ma muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan ranar da irin wannan azumin da irin lokacin da manzo Allah ya yi wannan nasara mu ma Allah ka ba mu nasara akan ƴan ta'addar ƙasar nan
amin
mu ma Allah ka ba mu nasara akan ƴan ta'addar ƙasar nan
amin
Allah da ƴan ta'adda da masu daure musu gindi da masu taimaka musu da masu dakila nasara da gaskiya Allah kai mana maganin su alfarman mala'ikun da ka sauka a irin wannan rana alfarman annabin da ka ba nasara a irin wannan rana alfarman shi da darajar shi a wajenka kuma mu ma Allah ka azurta mu da yaddarka da gafararka da afuwarka da rangwaminka ko mu ma Allah ka ba mu lasisin aljanna irin yadda ka ba sahabbai lasisin aljanna to annabi kai wannan shine tarihin Badar kamar yadda muka saba gudanarwa a kowace rana na'am sun karanta alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana nan cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukunci guda uku hukunci na farko akwai wani kafiri ana ce mashi Jamil bin Mu'ammar shi wannan Jamil bin Mu'ammar wani mutum ne Gibtar ne kwakwalwar gaske duk abin da aka faɗa so ɗaya shi ya haddace shi to kuma ya zama bai musulunta ba to idan aka yi magana kamar shekara goma idan ana shakkunta da an kira Jamil bin Mu'ammar aka ce waya maganar nan zai maida ta yanda take to har sai ya zama cewa Qurayshawa na ce mashi za kalbaini wai ma'abocin zuciya guda biyu zuciya ɗaya tana koya abin da aka yi zuciya ɗaya kuma tana amsar sabon labari haka ake ce mai to shine da aka zo aka yi wannan yakin na Badar bayan yaki ya rinchaɗe yana daga cikin wanda suka kifa da gudu da suka kifa da gudu an je wani zango an tsaya ana numfarfashi sai Abu Sufyan ke ce mai Jamil bin Mu'ammar ya labarin yaki sai kai Abu Sufyan yaki ya rinchaɗe yace ai mutane ba san inda suke ba ya ba san inda suke ba yace to ai kai na tsakiya akai to kai na ga ga takalmi ɗaya a kafar ka kuma ga ɗaya a kanka sai ce wallahi ne zaton wannan na kai na takobi na ce na dauko ashe na yadda ta ya gode shi kan shi Allah ya ce da wannan ƙarya yake ba wanda Allah ya ba zuciya bi kuwa zuciya shi ɗaya to shi ne Allah ke masa raddi yace ma ji alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ma ji alallahu li rajulin Allah bai taɓa sanyawa ba ga wani mutum ɗaya min kalbaini Allah ya sanya mai zuciyoyi guda biyu fi jawfihi a cikin cikin shi kowa da ka gani a duniya zuciyar shi ɗaya ce amma zuciyar nan guda ɗaya kuma ita ke juya jiki baki ɗaya wanda an ce a sakan ɗaya zuciya tana iya amsar saƙo 70,000 a sakan ɗaya idan kana son ka gane girman zuciya ka shiga irin sayar ɗin da ake nuna rayuwar ɗan adam da yadda zuciya ke bugawa idan ka shiga meye zuciya ka ga yadda likitoci suke bayanin zuciya da irin saƙonnin da take amsa da irin yadda suke numfashi da irin yadda suke sabkan numfashi za ka ga cewa inda waje ne ɗan adam ke saƙon wannan da mutuwa da haka ita zuciya ita ce ɗan adam ko manzo Allah ya gaya mana cewa wa inna fil jasdi mudghatan idza salahat salaha al jasd kullu wa idza fasadat fasada al jasd kullu ala wa hiya al qalb da haka zuciya ita ce injin juya ɗan adam baki ɗaya in ta gyara ɗan adam ya gyara in ta ɓaci ɗan adam ya ɓaci to Allah ya ce babu wani mutum wanda Allah ya sanya mai zuciya guda biyu a cikin
cikin shi
kowa ga gani duk basiran mutum duk ganewar shi zuciyar shi daya ce sai abu na biyu da Allah subhanahu wataala ya kore shine wata al'ada da jahiliya suke yi ita ce al'adar zihari idan mutum yana da mata ya gaji da zama da ita ko ta tsuwa ko ta yi wani abun kunya kuma yana ganin idan ya sake ta dai ƴaƴa da yawa ko kuma in ya sake ta akwai wani arziki da yake samu wanda wannan arziki zai toshi to kawai sai ya zo sai ya ce mu wannan matar daga yau bayan ki ya zama kaman bayan uwata ai bayan koshi haramun ne ko to in ya faɗa haka shikenan ya haramta ta tana nan zaune a matar shi ba zai kwanta da ita ba ba zai wata mu'amala ta aure da ita ba haka zace ta zama ita ba mai miji ba ita ko ba mai miji ba to sai zama cewa irin wannan matsalar ta zihari ta shigo lokacin musulunci wata mata Allah ya gaya mana a cikin suratul mujadala wata mata ta zo gun mijinta shi sakin jama'i karsami Allahu قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير wannan matar da mijinta ya sake ta sai zo gun manzo Allah ya rasulullah mijina ya sake ni ya karar da rayuwata ya zazzage ƴaƴana yi mun kaza yanzu ko na tafi wa zai aure ya rasulullah ba wani abin da Allah zai iya yi manzo Allah ya ce ni Allah bai saukar mun wani hukunci ba sai aka dai tambaye Allah dole ya kamata Allah ya saukar da hukunci to ana cikin wannan ne sai ga jigoyin da kastami Allah to shine Allah subhanahu wataala sai ya faɗi hukuncin zihari da yanda yake shi ziharin nan akwai zihari na kwatanta haram da haram akwai zihari na kwatanta halal da haram to he zama cewa zihari kana da mata kamar yadda na faɗa sai ka ce ma matarka idan na tsara taba ki kamar na taba uwata ko kuma idan na tsara taba ki kamar na taba ƴata ko idan na tsara taba ki kamar na taba yakin nata ko kanwaɗin nata ai kage ishi haramun ci ya mai da matar shi me kenan haramun uwa shi haramun ce ya mai da matar shi me haramun to amma akwai zihari na tashbih na kamantuwa sai kana iya ce ma matarka kai wance ai ku kinga kin yarinyar nan da kika haifa ta yi kama da ki to wannan tashbihi ne ba zihari bane ba zihari bane da zaka ce ma matarka ta yi kama da ƴarta ai ƴarka haramun to ba kana nufin ba wai ƴarka ta zama kamar ƴarka misali kuma aka yi muwafaka wata kila matarka da mun wan innaka ya haife ta sai zama ta yi kama da innaka sai ka ce mata ai da ki da wance da ke da inna wance kamar kuɗa to ba za a ce ta zama haramun ba wannan tashbihi ne na sufa ba tashbihi bane na haramci dole sai an kiyaye wannan to shine Allah subhanahu wataala cikin suratul mujadala sai ya ce mana wallazina yazahiruna min nisa'ihim thumma yaquduna lima qalu fa tahriru raqaba Allah ya ce wanda ke yin zahari ga matayen bayan ka ce matarka in ka kara taba ta kaman ka taba uwarka ko kaman ka taba ƴarka ko kaman ka taba matar wani da sauransu Allah ya ce to waɗanda suke yin wannan zihari bayan kuma sun yi sai su dawo suna son su ci gaba da kwanciya da matansu to Allah bai bar su haka nan ba Allah ya ce bai halatta su ci gaba da kwanciya da matan nasu ba dole ya sun yi ɗayan abubuwa guda uku na farko ko dai su samu wata baiwa su ƴanta ko bawa ka samu bawa ka ƴanta to an baka dama in ka ƴanta shi ko ka ƴanta baiwa to an baka dama ka ci gaba da kwanciya da matarka ɗaya kenan in babu sai ka yi azumin wata biyu jere kwana 60 sai mu ce azumin wata bijiri kuma da za ka yi 59 ranan nan 60 sai kace kai na gajiyo ana bikin wani gobe na karasa da ka ja koko da sai 59 so gushi sai shi wai fasiya mu shahrayni mutataji ai idan baka samu wannan ba sai ka ciyar da miskine 60 ko na miskine ka bashi mudinnati amma mai akaba yace kana iya dafa masa abinci kowa ka bashi abinci wanda zai ci ya koshi mutum 60 in kai wannan ya to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana wama ja'alallahu wama ja'ala azwajukum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum Allah madaukakin sarki bai sanya azwajukum allati ko kuma lati matayen nan na wa'inda tuzahiruna minhunna wanda kuke masa zahara kuna cewa sun zama kaman iyayen min wannan ummatukum Allah babban Allah bai sanya su sun zama iyayen ku bane abu na uku kuma shine hukuncin taurana taurana ba nuna rana ba taurana duk da shije sun san taurana Allah ka san taurana kuma Allah zaka san taurana abinda ake cewa taurana shine kawai sai ka samu wani yaro a unguwa dan mara galihu ba uwa ba uba sai ka dauke ka jira cikin ƴaƴanka ko makaranta za a sa shi kai za ka sa shi kai za ka yi ta tsawaine shi komai in ma an tambaye dangin shi da ƴaƴanki bai san inda suke ba kaga kullun da ka zo ya ce ga baba amma baba ne kai kuma da an ce wannan fa zai kai danka ne kai ka haifa to dawo ranar kenan to su ma larabawa suna irin wannan idan kawai balarabe ya ga wani yaro ya burge shi ko wani yaro ya mai abin arziki kawai sai ya zo ya ɗauki wannan yaron sai ya ce wannan yaron ɗan shi ne idan ya mutu a sa yaron nan cikin magada idan yaron nan ya mutu shi zai gaje shi irin wannan in mun je can gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta auku gare shi akwai a matar shi sayyidatuna Khadija Allah ya kara mata yadda mace ce dai kamar yadda aka sani mai kuɗi to kawai sai ya zama akwai wani dan uwanta ana ce mashi Hakimu bin Hazm bin Khuwailid dan uwanta ne kawai sai ya je ga wani bawa a kasuwa ana ce mai Zaid sai ya su da ya zo da ya ga hankalin bawan da na tsohon bawan sai ya ɗauki bawan sai ya ba ƴan uwan baban shi Khadija kyauta ita kuma Khadija da ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ba shi kyautar wannan bawa to shikenan shi kuma asalin bawan sunan shi Zaid bin Haritha wasu mayakan dawakai ne suka je Sham wajen yaƙi shi kuma Zaidu baban shi ya zo kasuwanci da shi Sham dan suka fasa kasuwa kawai cikin wanda suka kama ya suka kama har da Zaidu yana yawo su kuma asalin wayannan mayaƙa mutanen Kihama ne suka zo da shi kasuwan Madina suka saida shi da suka saida wannan yaro a Madina Hakimu bin Hazm ya siya ya ba Khadija ita kuma Khadija sai ta ba a dan ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yaro to shikenan da aka bashi shi yana nan sai ya ji dadin zama da manzon Allah ana nan shi ko baban shi yana can ya rude yana ta bin kasuwanni yana waƙoƙi da yake baban nashi ya iya waƙoƙi yana bin kasuwanni yana waƙoƙi yana bin shi kai idan aka ji labarin shi daga cikin waƙoƙi yana cewa fa kaisu ala zaidin walam ajri ma fa'al a hayyun fayrja am atadunahu al-ajal fa ya laita shi'ri halaka dahr aw batun fa hasbi min ad-dunya ruju'uka li badal tadhakkarani ash-shamsu inda ilu'iha wa ta'arudu zikrahu idha garbaha afal yana da waƙoƙi irin wannan yana cewa nayi kuka akan Zaid ban san me Zaid ya aikata ba ya rabo mu washin yana da rai a kaunaci zuwan shi ko ko sai dai bayan rayuwa mu haɗu da shi yake yadda ta dai waƙoƙi na cewa ya kai sona shin wai zamani zai mun baiwa da haɗuwa da zaibi ko ko dai duniya ta ishe ni daga haɗuwa da shi ba zan ƙara haɗuwa da shi ba to haka dai yake cikin waɗannan waƙoƙin wannan katsam wannan mahaifi zai ji labarin cewa ai lallai zaibi an ganshi a Makka kuma a wajen wani mutumin kirki mai amana da haka idan ya je lallashi wannan mutum zai iya saida mai zaidi shi kuma nan zaidi yana jin dadin zama da manzon Allah na jin dadin zama da shi to shikenan wannan mutum ya dauko mahaifiyar zaidi da dan uwan shi suka taho Makka suka zo suka bincika da Allah suna neman wani mutum lokacin ba ba su saba Rasulullahi ba amma suka wadi sun aka ce eh lallai mutumin kirki ga gidan shi ta suna zuwa kofar gidan ko suka iske zai biya dauko salka zai je ya debo ruwa mahaifin ya tarbe shi sai zai biya kai da kai mahaifin ya tarbe shi ya kawo da kai sai ya hada fuska yana ganin cewa yau fa rabuwar shi da annabi ta zo shi ko bai san ya rabu da manzo Allah shikenan suka yi manzo Allah sallama manzo Allah ya fito ta shiga abin da ke ta bin sa na ko zai du shi ya je ya nemo ruwa shi a kira shi manzo Allah ce zai du ka san wa'annan ya ce eh wannan baba na ne wannan dan uwan baba na ne wannan mahaifi a tashi ya ce to ku gabatar da bukatar ku a wajen shi duk abin da ya zaba ni ban da ja zai du ka zo mu saye ka mu yanta ka ka koma gida ka zauna a matsayinka na da sai manzo Allah ce babu magana sai da zaid idan zaka bi su ku tafi shi ka debo kayan ka a sauka lafiya ni ban da wata ja sai zaid ya ce wa na rantsa da ubangijin da raina ki a hannun shi ni ba zan bi ku ba zama da wannan mai gidan nawa ya bi mun alhairin da zama da mahaifiyar ta fashe da kuka dan uwan uban ya fashe da kuka baban yace yanzu zaidu ka fi sha'awar bauta akan diyautaka yace wannan bautar ta fi mun alkhair manzo Allah ya lallashi shi ce to da ya zabi tafiya ce ni bana cutar da mai kara akan wanda aka yi kara da ya zabi duk ku zan sallama shi amma tunda ya ki to na fashe tare da shi amma duk da haka nayi muku alƙawari biyu lokaci bayan lokaci zai rinka zuwa ya ziyarce ku kuma ne maku alƙawari daga yau na mai da shi ɗana zai gaje ni zan gaje shi da haka daga yau ku sani cewa ka a ƙara ce mai Zaid bin Harisata daga yau sunan shi Zaid bin Muhammad da Allah akwai girman da ya ji wannan to shi kuma Allah na kishin jinin ahlul bait shi kuma Allah sai ya aukar da wata kadiya za mu je gaba can kalan ma kara zai da mina hawa tsara idan muka je can gun za ka ji yadda Allah ya fidda Zaid daga ciki ya ce ban yadda ba tunda ba jinin ka bane ga dai jinin ka to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ja'ala adiyakum abna'akum kuma Allah bai sanya ƴaƴanku na rana su zama ƴaƴayenku ba zalikum qawlukum bi afwahikum wannan abubuwan abu ne kuke faɗa da bakunan ku kawai dan kuna cewa Zaid bin Muhammad Zaid bin to kuke faɗi wallahu yaqulul haq shi ko Allah gaskiya yake faɗa wa huwa yahdis sabil kuma Allah subhanahu wataala shine wanda yake shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici to nan ɗan uwa idan mun kula wannan abun ya auku ne kafin annabta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukuncin ne amma Allah sai ya kawo wani sabon hukunci dan me dan ya zama cewa malan sahmin ayatin aunin siya na atiga khairan minha aw misla kuma duk da aka yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai to zartar da Zaid ba can karshe dai an shiga mai ce mai Zaid bin Harisata amma dai a mu'amala har yanzu yana tare da manzon Allah na'am ud'uuhum li aba'ihim ya rasulullah wa innan wanda kuke ma ƴaƴan rana ko ran ka kiran su li aba'ihim ga iyayen in za a kira Zaid a ce Zaid bin Harisa duk wanda za a kira a ran ka kiran shi da sunan baban shi yin wannan huwa aqsadu inda Allah shine yake adalci a wajen Allah to anan mu ma malam bawushi na dota al'ada wanda zaka ga family sai ga digidan an dauko nan wani mutum daya duk in zaka kai yara makaranta ya ran kafa suna to wannan ai ka ban fada da zumunci ne ko kuma ai fada da zumunci ne sai a dauko nan babban wa kowa gidan wani 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 mutum daya to zai fi kyau ko da ake ganin zumunci ne kai da aka mutunta din nan ana sa sunan ka alittattafan su ko register su ko wani abu ka sauke wannan nauyin tunda ba kai ka haife su ba kowane yaro ka maida mai sunan uban shi zumunci kuma an san hanyar da za a yi shi dan Allah ya ce a kira su da sunayen iyayensu shine yake adalci a wajen Allah kuma haka nan akwai al'ada wanda ake yi tsakanin miji da mata mace ga ubanta amma da ka aure ta da wanda ta je asibiti sai ta aje sunan ubanta da ranka sa naka ko ai wajibi a dai matan ma haka su shi wannan kuskure ne kuskure ne to wanda kuma an je an mata katin dan kasa ko an ce Maryam Sama'ila an gama katin dan kasa wata uku kuma ka sake ta sai ta je ta aure Ibrahim ya lai to saban katin sai aje ayi asidi da kuma a canza to amma ubawa sai canzuwa to mata yan mu daina yin irin wannan kuskure ka kalli duk inda za ga sunan Khadijatu baka taba jin an ce Khadijatu bintu Muhammadin ba sai dai a ce Khadijatu bintu Khuwaylid idan aka ce Aisha sai a ce binti Adi Bakari Hamsatu bintu Umara to da ka wannan al'ada ta mu ba ta da kyau wajibi ne mata ku daina canza sunayen iyayenku da mazajenku duk abinda za ka yi mata wata kuna iya aguwa kana iya mutuwa ta aure wani ko watakila ma rabuwar da kuka ciki sai da aka yi tarkici aka ci mutuncin juna ko sai ta je asibiti tsohon kaji Maryam Sama'ila ana yi tana kawo da kai tana kallon sabon mijinta kaga akwai mushkila amma in sunan uba ne ba ku wata matsala to shi ma wanda ya kamata gaskiya a kiyaye shi qulu la aba'a huwa aqsadu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahu Allah ya ce idan ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fid din to ai ɗan uwanku ne a cikin addini ka ranka cewa wane ɗan uwana wane ɗan uwana wane ɗan uwana cikin ba ku san sunayen iyayensu ba wa mawalikum ko kuma iyayen gidajenku ne wataƙila yankakkin bayanku ne to ku ranka danganta su da iyayen gidansu za ka ji sahabi ana ce mai wane maulani abi wane ɗan yankakkin bawan wane walaysa alaikum jinahun Allah ya ce babu laifi a gare ku fi ma aqta'atun bihi a cikin abin da kuka yi kuskure da shi wajen faɗi an saba da ana gaya mai suna ne da sunan dan rana to yanzu Allah ya canza to a ranka in aka zo wajen faɗi aka ce wane wane aka faɗi sunan rana in kuskure ne babu laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai abinda zukatanku suka yi ganganci suka ranka faɗi shine akwai laifi wa kana Allahu ghafuran Allah ya kasance mai yawan gafara ne ga masu laifi rahiman kuma Allah mai jin kai ne ga bayan shi subhanahu wa ta'ala to nan ɗan uwa an yi magana kiran suna da uban wani to ina ga mutanen da suke wulakanta sunayen iyayensu suna sa sunayen wasu mutum ga ubanka amma sai dan a ce kai ba kaskantacce bane kai garin kasa sunan sarkin garin ko garin kasa sunan wani mai kudi a garin ko garin kasa sunan wani babban malami na garin ku amma ga ubanka ka san shine ubanka to manzo Allah an roki hadisi daga sa'an dan abiwa kar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da aka rinka kiran shi da sunan da ba na uban shi ba yana ansa kuma ya san sunan wannan ba sunan uban shi bane manzo Allah ya ce to aljanna ta haramta gare shi haramun ne shiga aljanna haramun ne shiga aljanna da ku ko irin wannan sunayen na family din nan in dai an ji wannan babu laifi ka je ka canza takaddunka ka mai da sunan uban da ya haife ka yafi kyau yafi tsarki tunda ka san wancan wan babanka ne yana nan da darajar shi ta wan uba kai kuma kana nan a wajen shi da darajar cewa kai dan annishi da haka bai kamata ana barin irin wannan ba a canza ya ji alhairi huwa aqsadu inda la shi ya ji adalci a wajen Allah Abu Zarra al-Ghifari Allah ya kara mishi yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani mutum wanda za a kira shi da sunan wani wanda ba baban shi ba face in yi ansa sai ya kafirta sai ya kafirta a kira ka a ce wane wane amma wancan sunan uban wani ne ka ansa yace to kana ansa ka kafirta an ga su Abu Zarra su zafi gare su da haka ƴan uwa lalle ne ayi kokari lalle ne a maida hankali duk umarnin da Allah subhanahu wataala ya bada ayi kokari a rinka an san wannan umarnin yin haka shine adalci a wajen Allah amma ma dama ya zama cewa ga umarnin Allah ana kauce mashi ana an san wani umarni to za a dinga fuskantar matsaloli da musibu Allah ya kiyaye mu ana nuna mana lokaci yayi ko da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu dan alfarman manzo Allah sadaqallahu alazim alhamdulillah yau litinin kamar yadda aka saba ba da tallafin kwamitin marayu to a tashi a zagaya a shi tallafin kwamitin marayu ni ma ganawa Allah ya mana muwafaka akwai tambaya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin so shi idan mutum ya shiga cikin tsanani akwai addu'o'i da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar misali akwai hadisin da manzo Allah ke cewa da'awatul matruf Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarafat ayn wa asli li sha'ani kulluhu la ilaha illa anta wannan idan mutun nayin ta Allah zai yaye mai bakin ciki akwai irin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalim wa zannuna izhabu mughaliban wa zanna allan qadara alay fa nada fi zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalim akwai la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim manzo Allah ya ce ita la hawla tana ingije musiba dari yace mafi karancin abin da suke ingijewa shine damuwa haka na akwai hadisin da manzo Allah ya ce in mutum na cikin tsanani ya ranka yawaita fadin ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astajib shi wannan ismul lahil a'zamu ne ma idan mutum bala'i ya kai mai bala'i wannan kuma laƙabi sunan shi idan bala'i ya kai mai bala'i kawai ga dama kawai ga hagu babu to daukar rinka kai ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astajib 10012 ina ma tabbaci daga Allah kanka gama 12 wannan bala'in ya zama labari to da haka duk dai addu'o'i ne wanda in mutum ya saba yana yin su Allah zai yaye mishi na'am kuma haka nan salatin annabi idan mutum na salatin annabi manzo Allah ya ce in kai salatin annabi Allah zai biya ma bukata 100 saba'in a lahira zai baka 30 a duniya zai baka. Na'am. Alaikum assalam. Amin. Na'am. To ai aba kan shi an sama. To tunda alƙawari suka yi ba sun ce sun bashi bane ko sun yi alƙawarin za su bashi. Da cewa suka yi sun bashi suka ce wani wannan yarinyan mun baka in ta girma za a yi aure. To yanzu da ya ji za a sa mata rana da wani kawai sai ya ke kotu. Ya je ya ce za a ɗaura ma matar shi aure da wani. Saboda sun bashi. Mazala ya ce abubuwa guda uku, talaqatun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Mazala ya ce abu uku gaskiyarsu gaskiya ne, ba'arsu ma gaskiya ne. Aure, saki, yanci. Kuna buɗe baki da matar kai kace wance na sake, wai da gaskiya yake ce wallahi da ɗan shinkafa ne. Dogon Allah saki ya tabbata. An fahimta? Ko Allah saki ya tabbata. Kana zaune da bawanka kace kai zo na in daka. Na in daka. Sai ce mai gida na gode ce kai ba a nake. Shi ma ta tabbata. Haka nan kuna hira da abokin kace kai dai wani kaki aure. To kaga yarinyan nan to kaje da girma na waka ita. Shikenan in ta zo ita daina cewa baba sai dai ka zo ya ka zo ku koma ke ku ta tattauna matar ka. An fahimta? To shi wannan tunda alƙawari aka yi za a bashi kuma yanzu aka saba alƙawarin to shawara ya yafe musu tunda sun zama ba mutanen kirki ba masu saba alƙawari. Yawwa kuma Allah ya taimake shi ma bai kamata a wurin yan wanda ke saba alƙawari ba. Haka wannan haka yayin da bai da ƙarfin shari'a ko da yana da ƙarfin shari'a ya bar su da Allah ya ci mai alheri insha Allah. Salam. Wa alaikum salam. Kamanya eh sai kaga wannan wani yanayi ne na zamani yanzu ya zo ko za a ce duk takaddarka ana son ya zama kana da suna uku ko wannan babu laifi babu laifi dan ka za suna uku amma dai na babanka ya shigo na ba laifi wannan insha Allah kaga ai ka za sunanka ka sa na babanka ka sa dangane babu laifi wannan. Wa alaikum salam. Za a yi ta amfani da shi shi ne nake cewa wannan kuskure ne ba ka sa sunan babanka shi ko ba sa sunan baban shi dan zauna lafiya. Amma idan a dangane ne a dangane ka sa sunan baban naka amma ko ga wani dangane ana dangantawa misali yanzu ni yanzu sarkin kara ake cewa ko to ɗana ba sarkin kara ake cewa jika na ma sarkin kara ake cewa yanzu mu nan kowa gida idan ana zaune da mutum ya zo ya ce yana neman sarkin kara ake wanne ai kaga sunan wanne amma shi ko ki sun kwata ko to irin wannan ɗana sai ya ce wani Yusuf sarkin kara jika na sai ya ce wani baban shi sarkin kara na kaga sarkin kara ya zama dangane wannan zai zama ba zai zama da laifi ba amma dai bai kamata a kisa sunan ku ba a sa sunan abin nan ba gaskiya. Allah ya mana mu'afaka. Allah ya jada mu. Allah ya jada ayyukan mu. Abubuwan da suka faci Allah ya gyara mana. Abubuwan da suka yi kunci Allah ya tokake mana. Shi kawai da ko ta kuwa ji ya bayan mu tashi ya kawo mu sadaka ina sa an kiya in shi addu'a aka buka ta kullu wallahi kafa bakwai bakwai Allah ya ji kan kiyaye mu. Amma ya wace shi. Ya wada zan ba aran mai shi bandi da shi ya ba aran ma na daka kan ta kullu wallahi bakwai bakwai tunda addu'a ce yake so ta musamman amma ita musamman ta da wai ta malai wata rana wani ya ce wa a ranka hada adda ne shi abin da ya bada ta musamman ya mai ta musamman ko ya wato ta musamman ce kullu wallahi bakwai bakwai Allah ya kiyaye shi. Allah ya gafarta mu, Allah ya sa mu zama lafiya. Alfarman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fatiha da salatu fatiha.